Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Cyclo House 1530 a matsakaicin zango, masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani da sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Shuko kan masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar, to su dandangula voahouse.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau, talata 14 ga watan Maris na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC, tare da Ibrahim Kalmasi Garba, amma da sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim ya ba mu kanun labarai. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta nemi a ƙara mata lokaci game da buƙatar Majalisar Tarayyar Amurka ta gabatar mata da hujjojin zargin tsohon shugaba Barack Obama da shugaba Donald Trump ya yi cewa ya masa leƙe. Har yanzu ba a gano wasu jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya biyu da aka sace a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ranar Lahadi ba. Sannan shugaban Amurka Donald Trump na shirin tambayar shugabar Jamus Angela Merkel game da darasin da ta koya wajen hulɗa da shugaban Rasha Vladimir Putin.
To, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku yi cewa yayin da ake samun matsala a tashar jirgin saman Kaduna na Abuja, ko aiki ake yi gadan-gadan?
Ina nan filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa, wato Nnamdi Azikiwe International Airport da kenan Abuja, inda ake ci gaba da aikin gyaran, kuma a halin yanzu ina hango motocin da suke wannan aiki. Ana bambare hanyar tashi da sauran filin jirgin, kuma ana sanya sabi.
To, daga batun tashin jirgin sama sai batun rajistar motan da ba a biya mata kuɗin fito ba, da kwastam ta ce a fara yin hakan daga jiya. To, a yankin Lagos zai tukunna.
It's only when your car is due for license that you go there, and then the man will be there with the computer. They will compute your VIN number, and it will show.
Yace babu inda jami'an na kwastam za su tsare hanya da nufin kwacin motocin jama'a. A'a, za mu yi dakon masu sabunta takardun motocin su ne.
Kana Aliyu Mustafa Sakwar zai shigo da shirin sa na tsaka mai wuya, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, masu saurare ga labaran. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta nemi a ƙara mata lokaci game da buƙatar Majalisar Tarayyar Amurka ta cewa ma'aikatar ta gabatar mata da hujjojin zargin da shugaba Donald Trump ya cewa tsohon shugaba Barack Obama ya tatsi bayanai daga wayoyin tarho ɗinsa a New York a lokacin yaƙin neman zaɓe. To, amma mai magana da yawun fajar White House Sean Spicer ya ce ba wai Trump na nufin lallai-lallai Obama ya tatsi bayanai daga wayoyin tarho ɗinsa ba ne. Da yake hira da 'yan jarida a fajar White House jiya Litini, Spicer ya yi yunƙurin ya kwaskwari kalaman shugaban ƙasar masu nuna cewa Obama ya bayar da umarnin a yi masa binciken sirri a otel ɗinsa da ke New York. Ba wai yana nufin shugaba Obama ya tafi takanasta Kano ya tatsi bayanan da kansa ba ne, a cewar Spicer. Trump ya ja hankalin jama'a a farkon wannan watan da cewa da yi shin ya dace shugaba mai ci ya riƙa tatsar bayanan ɗan takarar shugaban ƙasa a gabanin zaɓe, bayan da kotu ta yi watsi da buƙatar tun farko girma da ya faɗi.
Wasu mambobi biyu na wata kotun musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke duba batun Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, wanda aka sace su ranar Lahadi, har yanzu ba a gane inda suke ba, abinda ministan sadarwar ƙasar Congo Lambert Mende ya gaya wa gidan rediyon murya Amurka kenan. Wata takardar bayanin da gwamnatin ta Congo ta fitar na nuna cewa Michael Sharp, wanda ba Amurke ne, da Zahida Katalin, wadda 'yar ƙasar Sweden ce, da kuma wasu 'yan asalin ƙasar ta Congo su huɗu, a cewar takardar, sun faɗa hannun wasu masu baƙar aniya waɗanda har yanzu ba a fayyace ba a lardin ƙasar ta tsakiya. Jami'an tsaro na nan na aiki tare da haɗin gwiwar sojojin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Congo don kuɓutar da waɗannan mutane, a cewar takardar. Da daren jiya Litinin, Mende ya gaya ma rediyon murya Amurka cewa jami'an tsaron Congo da na Majalisar Ɗinkin Duniya za su shafe tsawon ranar suna neman mutanen shida ta wajen amfani da jirgin saman nan mai sauka ungulu ba tare da sun gano su ba. Ya ba tabbacin cewa za a je ci gaba da neman waɗannan mutanen da jirgin sama tun daga safiyar yau, wato talata din nan.
To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin tambayar shugabar Jamus Angela Merkel game da darasin da ta koya wajen hulɗa da shugaban Russia Vladimir Putin, yayin da shugabar ta Jamus ta kai ziyara a fadar White House a ƙarshen wannan satin. Trump wato taron wanda da farko dai an tsaida yau dinnan talata don gudanar da shi, a maimakon haka sai ranar Juma'a za a yi shi saboda dusar kankara da ke fantsamowa a yankin tun daga daren jiya Litini. Wani babban jami'in wannan gwamnatin ya ce ranar Juma'a Trump zai yi matukar sha'awar jin abinda shugabar ta Jamus Angela Merkel ta fahimta game da shugaban Russia Putin, yayin da yake gab da yin tozali da shugaban na Russia. Masu suka daga bangarorin biyu sun yi ta nuna shakku game da abinda suke ganin. Wau ta ce Trump ke yi game da duk wani abin da ya shafi Putin, musamman ma game da yunkurin Russia na yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka na shekara 2016, kamar da yadda aka yi zargi. Wasu jami'an gwamnati hudu da suka yi jawabi ga 'yan jarida gabanin ganawar da za a yi ran 17 ga watan nan na Maris sun ce a ganin su shugaba Trump na so ne a mance da bambance-bambancen da aki wato ke tsakanin sa da shugabar ta Jamus wanda aka yi ta cece ku ce akai.
Ministan farko ta yankin Scotland ta dau mataki wato matakin ballewa daga Birtaniya ta wajen bayar da sanarwa cewa tana da niyyar fara shirin neman izinin gudanar da wata sabon kuri'an raba gardama game da yancin Scotland din. A wani taron manema labarai a Edinburgh, Nicola Sturgeon ta ce ya dace a saki baiwa 'yan Scotland damar bayyana zaɓin su bayan faruwar Brexit, wato kuri'ar da 'yan Birtaniya suka kada ta ballewa daga tarayyar Turai a bara. A jawabinta, Sturgeon, wadda jami'arsu ta Scottish National Party ita ce jam'iyyar mafi girma a arewacin Ingila, ta ce ba za ta zura iro ta kasa yin komai ba yayin da al'amarin Brexit ke barazana ga tattalin arzikin Scotland da kuma alakar yankin da Turai. Ganin wannan na faruwa ne bayan farin jinin Sinn Féin, mai kishin yankin arewacin Ireland, a zaɓen majalisar dokokin da ake shirin yi. Sanarwar ta Sturgeon ko da yake ba ta zo da mamaki ba, ita ma wani sakamako ne na al'amarin na Brexit wanda gwamnatin Birtaniya mai ra'ayin riƙau ke kokarin shawo kansa.
Wata kotu a Niger ta samu madugun 'yan adawa Hamma Amadu da laifin safarar jarirai.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da batun matsalolin gyaran da suka daddabe tashan jirgin sama Abuja, wanda yasa ake amfani da na Kaduna, wanda kuma fasinjoji ke jin jiki domin ko idan ba da kudinka a hannu ba, to batun amfani da mashin din nan mai aman kudi ko kuma na'urar munzawa a zara kudin ajiyar daga banki babu ita. Kana rahotanni sun bayyana cewa jirgin Ethiopia ne kawai ya sauka ke sauka tashi a wannan tashar, amma a wuri ɗaya kuma a filin jirgin saman na Abuja aiki na ana tafiya ka'in da na'in, duk da yake wasu na jin jiki. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya kai ziyara kuma ga rahoton da ya aiko mana.
Yau dai kusan mako guda kenan da rufe filin jirgin sama na kasa da kasa da kenan Abuja domin a gyara shi, inda aka karkatar da akadar jiragen Abuja zuwa Kaduna. Na tambayi shugaban hukumar filayen jiragen saman Najeriya, Injiniya Saladu Noma, ya zuwa yanzu komai ake ciki?
An kaje yanzu kan inda ake aikin za ka ga duk an tone, yawanci inda ya lalace din an riga an tone, ana nan an soma gyara, an cire duk fitilun da suke cikin wannan daben. An cire su, ana nan ana ciccire duk inda ya lalace an tone, za a soma cikawa a gyara.
Idan muka duba tsawon lokacin da za a dauka ana wannan aikin, ku a hukumance kuna ganin abu mai yiwa ne?
A kwarai da gaske, abinda muka gani a ƙasa, irin kayan aikin da suka kawo da kuma ma'aikata da suka kawo da abin da suka yi a cikin wannan 'yan kwanaki kaɗan da suka soma aiki, lallai sun tabbatar mana akan cewa za a iya gama wannan aikin kafin wannan lokacin da aka kayyade mana.
Ina nan filin jirgin sama na kasa da kasa, wato Nnamdi Azikiwe International Airport da ke nan Abuja,
inda ake ci gaba da aikin gyaran kuma a halin yanzu yana hango motocin da suke wannan aiki ana bambare hanyar tashi da sokan filin jirgin kuma ana sanya sai
Usman Bala Kofar Kudu kwararre ne akan sha'anin jiragen sama a Najeriya
yanzu gwamnatin Najeriya tana complying the standard na aviation saboda idan ma runway din nan is due for repair because it's a standard practice to yau kuma Allah ya sa gwamnati ta karbi wannan kuma airlines sun complying kuma gashi Allah ya sa an kawo mu ranar da ake an fara wannan aiki to mu a matsayin mu aviators mun ji dadi
su ma dai masu hada-hadar kasuwanci a filin jirgin sama na Abuja sun yi magana
sunana kayode ta metakwai
me aikin ka nan
ka haya
oke dan tasi ne kai
eh tasi
yanzu da aka rufe filin jirgin sama nan ana gyara yaya aiki yake da samun shi anan
gyaran airport akwai cewa manyuwa yana damu na ba haiki wallahi gaskiya eh amma akwai yunwa ba haiki ba
yanzu kafin a rufe airport din nan da kullun kana samun kamar naira nawa a rana
dubu sida kullu a manyan su dubu uku babu ba dadi yunwa akwai yunwa sosai
Ibrahim Abdullahi
Wala Ibrahim ya hada-hada take yanzu aka rufe filin jirgin sama.
Wannan hada-hada ba abin da zamu ce.
Yanzu kamar a baya kullun kana cinikin nawa misali?
Wannan nama kullun da ina cinikin 30,000-35,000.
Yanzu misali yanzu cinikin nawa kake da aka rufe filin jirgin sama nan?
To ina yin 4,000-5,000 wani fannin 6,000.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Daga watan filin jirgin sama Abuja sai biyan kudin fitan motocin da aka shigo da su a Najeriya ba a biya musu kudin ka'ida ba kuma hukumar custom ta umarci masu motoci su yi hakan. Yayin da Lagos har lokacin da wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya ziyarci ofishin custom din inda aka ce a biya waɗannan kudade ba a fara biya ba. Ga Babangida Jibrin din dai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
To sai dai kuma har lokacin da na bar ofishin hukumar ta Kwastan dake titin Have Ayaba dake nan Lagos a jiya ba fara karban rajistar motocin ba wani abu da wani babban jami'in hukumar da baya so na ambaci sunansa a ofishin yace suna jiran umarni daga Abuja daga bisani dai an ruwaito shugaban hukumar ta Kwastan Kanal Hamid Ali Murabus na cewa matakin hukumar ta Kwastan na rajistar motocin ba an dauke shi bane da nufin kallazawa talaka sai dai neman masu motoci da basu biya kudin fitan motocin ba da su hanzarta biyan kudaden.
But we are not going to go deliberately now to put customs everywhere and say we are now checking vehicles. No, that is only when your car is due for license that you go there and then the man will be there with the computer they will compute your VIN number and it will show.
Yace babu inda jami'an na customs za su tsare hanya da nufin kwace motocin jama'a. A'a, za mu yi dakon masu sabunta takardun motoci cinsu ne a cibiyar rajistar motoci daban-daban da ake da su duk wanda kuma aka gani bai biya kudin fitan ba za a tilasta mishi ya biya tuni dai yan Najeriya suka yi Allah wadare da matakin hukumar ta Kwastan abinda suke ganin zai takurawa masu karaman karfi kamar da wannan direban motan ya shaida mani a birnin Lagos
I don't think that this is going to be possible somebody have been using the scar down before the vehicle come to Nigeria there's a custom paper So which we pay. So if they want to do that, you should start with maybe new coming vehicle.
Yace wannan mataki na hukumar ta Kwastam ba zai yiwu ba domin kuwa takurawa ne idan hukumar tana ganin masu motoci ba su biya kudin fito ba kamata ya yi ta tuhumi jami'anta domin kuwa duk wanda kaga yana hawa mota yana da takardar da aka bashi me zai sa ba za a maida hankali akan sabbin motoci ba baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos
har wa yau dai game da wannan batu Aminu Abubakar dan Galadima shugaban hukumar custom din ne na kasa ga abin da ya shaida wa Nasiru Alhamis Hilkaya a Abuja
ni ga wanti koyaushe ta taimaka mata talaka kuma ta ga talaka ya samu walwala shi yasa aka zo wa'annin ka lura wa'annan duty ma da aka ce a biya an ɗebe 60% na abin da mutum ma zai biya yanzu cikin wannan wata 60% an zabge an zube don dai a samu ya zama kowa na iya biya wannan abu so wasu suna da daukar maganganu ne su watsa ta yadda ba haka abin yake ba don dai a ƙara kawo rudu cikin ƙasa amma in ka duba za ka ga cewa akwai taimako inda an ce ka biya 100,000 ga misali yanzu an ce an ɗebe ma 60 ka ba da 40 aga an taimaka maka kuma batun shingaye ba wani batun shingi ba wani wanda aka samu shingi aikin custom dama ba na azo a sa shingi ko ina a ce an yi ba kuma duk yan Najeriya huki kun san da wannan wanda muka saba nan haka muke babu wani shingi da zamu karawa don tarewa wani iyaka dai muna fata kowa zai zama mai bin doka da oda don ya zama a samu sulhu da kuma maslaha a Najeriya
majalisar da ta buƙaci shugaban hukumar ta custom ya bayyana gabanta don yi mata bayanin dalilan wannan matakin dan majalisar wakilai Musa Sarkin Adar ya ce matakin ba daidai bane
Hamid Ali ya girmama dokokin Najeriya kuma ya kalli al'umman Najeriya ya tausaya musu sanadiyar su ce sun shiga rana sun shiga ruwa sun tsaya daka shugaban Muhammadu Buhari ya ci zabe zan shugaban Najeriya da tunanin za su sami sa'ida ta hanyar yin dokoki wanda za su kance masu alfanu da tausayawa ga al'umma musamman talakawa wannan matakin da ya dauka mataki ne mai rudani kuma na rashin tausayi duk yanda yake so ya tara ma hukumar Najeriya kudaden shiga ba ta wannan hanyar ce ta dace ba domin wannan zai mai da karfi ne akan marasa karfi kuma sune za su tagayyara ko sune za a wahalar
kungiyoyin masu sayar da mota da na ƴan kwadago na suka ronan sabon matakin da nuna zai takura wa rayuwar talakawa
sunana Comrade Nasir Kabir organizing secretary na sabuwar kungiyar kwadago wanda ake cewa United Labour Congress dan me za roke shi muna da fa'an Najeriya da sun fishi ilimi sun fishi tunani sun fishi hankali kuma sun fishi yi aiki a debo mana yaro na mutanen waɗanda za su yi aiki su taimaki gwamnati su taimaki talakawan Najeriya amma wannan ina mai tabbatar maka yana kokarin rugurguza gwamnatin ne wanda kuma mutane sun fara gani
kungiyoyin sun buƙaci a azalai fi rashin yin harajin ga dillalan mota da kuma wasu jami'an custom da ba mamaki aka hada kai da su wajen su mogar motocin Nasiru da Mali kamerar Amurka daga Abuja Najeriya
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16 ga Aliyu Mustafan Sokoto da shirinmu na gaba
tsaka mai wuya
ya za a yi kasa daya suna ji shugaba faɗa kasa daya ne ba inda za a yi raba kasa suka je suka yi identity card suka yi card da identity na kasa suka yi passport na kasa na suka yi kudinsu kudi nasu suka yi tutansu suka yi tutan nasu tutan kasansu to ya za a yi kasa daya ya zama da tuta daban-daban kudi daban-daban yanzu kuma lawyers suka fito suka ce suna son common law
jama'a barkamu da wannan lokaci da sado mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya
eh shi ba zai wadi gaskiya ba ni zan wadi gaskiya jam'iyya nake kariya ba wani gidan wani nake ba ko abin gidan jam'iyya ne
to me yasa za ku je ka hawo din jam'iyyar ka ga shi kuna zuwa ku ka hawo din jam'iyyar ba ku so abin
nan mu an ce wannan abu in an ce sulhu za a yi shirye muke mu an shi sulhu amma sulhu mai inganci shirye muke ana Muhammad Magarbi gaskiya ne kuma mai son a sulhu da da kai na ke zanna wa ke
gaba ba
amma bai magana bai magana ya tayar amma shi so nawa kake magana da shi shi shugaban nashi
kafin kotu ta ce shi ba komai bane Alima da Sharifu ce shi zai soka fa shi makarfi mai soka a samu sababbin mutane su gudanar da hankokin jam'iyya a yi convention makarfi ce shi ba zai soka ba zai je samu gwamnonin da suka nada shi kafin ya bada amsa wannan meye ma'anar shi ai mu ba yaro bane muna da hankali
wannan ɗanɗano ne jiran rabo na shirin da zamu kawo muku nan da makonni biyu Allah ya yarda game da tazomin shugabancin jam'iyyar adawa ta Najeriya ta PDP wanda ke ci gaba da gudana tsakanin sanatoci guda biyu wato Ahmed Makarfi da kuma Alimudu Sharif muhawara ce mai zafi wacce ta cancanci a jirata yanzu kan bari mu koma ga ci gaban muhawarar mu ta ƙasa kamar wacce a yau zamu tabo muhimman batutuwa guda biyu maganar abinda shugaban kasar Paul Biya yake da kudaden da ake samu daga man fetur da kuma korafin yan bangaren masu magana da harshen turanci ingilishi na wannan kasa da kuma bambance-bambancen da ke tsakanin su da masu amfani da faransanci na kasar bulin sake mai da ku ga abokan hirar namu Alhaji Rilwan Sharubutu na jam'iyyar mai mulki ta RDPC wanda muka hada shi da Alhaji Sani Yaro mata Hausa na jam'iyyar adawa ta UMS wani batu da mutane kamar suke so su ji mun taba mun samu bayani akan shi shine maganar mukudan kudaden da ake samu daga man fetur wanda suka ce a kowane shekara ana samun kudade amma ba san ko nawa bane Alhaji Rilwan dole mu dawo ma tun da kai kake tare da gwamnati me zaka ce musu kan wannan
eh to batun kudin abin nan na gwamnati wannan fadan shugaban kasa da kamfanin da suke tafiyar da wannan aikin su ne suke bada bilan din wannan mu ba ma cikin
amma ya za a ce an zo ana samun kudade ba a fadin abin da ake samu daga arzikin kasa
ana faɗa mana an kana so zan turo maka fax zan je aisani dauko takardun turo maka ga nawa ne
mai yanzu kamar shekarar da ta kare kamar nawa aka samu kana labari
zan ya turo maka zan yi maka fax ka turo mini fax ka cikin lamba na zan turo maka
amma ka san yanzu kana da masaniya nawa aka samu a bara alal misali
a tun da ban sa
kai ka bayar ba
Allah sani me yasa kake jin ba a fadar wannan kudaden na fetur
eh to wato abin da zan ga baka kasan da duk kasashen duniya wanda ko da yake da farko amma shugaba Maduro ya ba ya sheda ma ɗan Kamaru cewa kada su saka ido akan sha'anin fetur a cigaba da aikin gona amma wani lokacin kuma sai aka zo abin da ake sayar da fetur a duniya a kasafin kudi ana daukan wani abu ana faka shi a tsari da za a yi na kasafin kudi a kowane shekara shi tunda wanda yazo abin da zan ga maka wannan kasafin kudin kar ka mance lokacin da yakin Iraq ya tashi da mai ya haure a duniya shi kankanin ma fetur din da ake da shi ka san sun je sun jinginar da shi da guda gara aka dauki sun yi yarjejeniya na shekara 20 ba kadda bai da su ba yanzu abinda fetur yake kawa cikin kasa ko mun kankantansa a cikin kasafin kudin da ake a shekara ya kamata yanzu a sani suka ce wannan ai kudaden ba wanda zai iya sani shi dai a cikin gida wato ita shugaban kasa da sauran mutanensa su ne ko za su san wannan kasafin kudin da za su rinka yi kaga wannan duk azalinci ne wannan ya za a so kuna da kudade ta wani fannin an san abin da ake amfani da shi
wannan amma Alhaji Ruwani ya ce ana bada bayani akai-akai ana ga wa
mutane wannan bada bayani akai-akai
zan dauko na duniya tun da nake a rayuwa na she yau ne na ji mutum yace wai zai je SNH wanda suke kula da wannan sha'anin man da ake sayarwa ce wai yana da takarda da zai ba ya nuna to kai yanzu sai turo maka kai kuma ba ka nan takardar Mustafa sai ka min alƙawari ni ma ka
ai ni so ne ya ga mana ta yadda duk duniya za ta ji a lokaci guda da ni tunda ba ni kadai nake son bayanan ba duk duniya tana so ta ji wannan bayani mu je gaba tun gaba Allah ya sani akwai rikita da suke faruwa yanzu a bangaren sashen ingilishi na ƙasar Amurka wanda ban sani ba kasar kashi biyu ce akwai bangaren faransanci akwai na turancin ingilishi me kake ji yake janyo me dalilin wannan tashin-tashin da take faruwa yanzu a sashen masu ingilishi ne
to kada mu abin da zan ga maka shi ma nan dai rashin cika alkawari ne ka san idan ka dauki wannan sashin guda biyu da a karkashin ingila suke wato sashin ba min dan akwai ma ministocin su kaman su tandem muna dan su indelele da suka yi minista ma a Najeriya yanzu a shekara 1961 sai aka yarjejeniya suka ce to su yanzu za su haɗe da nan Kamaru wanda ake kira Kamaru ko Faransa ko da yake Kamaru ka san ita kanta ba Faransa ba ce dai ta goya ta ta bata majalisar dini
a sanin ta Jamus
su mutanen Ingila suke da aka ja ka jefa kuriya a shekara 1963 sai yanzu su wanda suke shashin banin dandan suka amince cewa su za su aiki da mutanen Kamaruwana wato wanda suke yaren Faransa wanda kuma suke shashin arewa Hamuvi kuma suka ce su za su koma da Najeriya ake wannan yarjejeniya a wannan lokacin karkamance da gwamnati biyu ne a federal kuma system ake akwai majalisu biyu su kansu anglophone suna da nasu ɗan nan ma na da nasu ana da ta yadda wannan tafiyan haka har shekara 1962
ka kawo mu zuwa yanzu da yake bamu da lokaci da yawa so nake mutane su san me ke faruwa yanzu a cikin wannan yanki na bangaren turancin ingilishi ne
yanzu abin da yake faruwa a cikin yarjejeniyar da aka yi da su na farko ka san a cikin dokan ingilishi common law ake amfani da shi na ingilishi ba za kuma hada shi da na faransa ba suka ce yanzu a cikin inda ake lalatar da yara akwai makaranta ana ce da shi anan a fitar musu da fanni guda wanda ana lalatar da mutanen su ana koya musu common law na biyu a supreme court ka san akwai bench supreme court kujera da yake ta musamman masu yaren ingilishi suka tambaya suka ce su ma ya kamata a ba su wannan bencin din
suna so amfani da harsuna guda biyu ne ko ɗaya ne
suna so su idan an zo kaman Supreme Court idan mutumin ingilishi ne yazo za mai shari'a da ingilishi kaga za san yadda za kare shi
to naji
amma
to naji ina zuwa Alhaji Sani tsaya haka Alhaji Ruwan me naka fahimtar abin da yake faruwa kuma me rawan da
gwamnati na fahimta na fahimta ba zan koma baya ba na tarihi saboda lokaci
babu lokaci amma ina so in san daga fannin gwamnati ya ake kana abin
abin da yake faruwa sun ce suna so a translating din luwan kamaru da English
ba su bane wannan
constitution da fara ina zuwa bare mana wannan ne soma magana bare tukunna
bare sauka Alhaji Sani
soma magana ne wannan cewa suna so a translating din abin nan da English aka tsaya aka je aka yi aka zo aka ba su to ba shine manufan su ba manufan su su raba kasa ne domin a nan da muke aduwala akwai school din English akwai na Faransa in ka so ka sa yaron ka yi Faransa ko yi English in ka so kuma school din duka biyu ana koyarwa akwai school suke koyar da duka biyu
an bar zaben gare ka ka zabi wanda kake so
yawa to yanzu me yake faruwa suna da waɗanda suke kasan waje suka ba su wani idan abin da za su yi
shawara
tunda kaga ni da shawara wani shawara ni da ina bayan su daga baya na fita bayan su saboda abubuwan da na gani ya za a yi kasa daya suna jin shugaba faɗa kasa daya ne ba yanda za a yi raba kasa suka je suka yi identity card ya ga maka gaskiya
oh hada katin dan kasa suka yi kansu
ina zuwa zan
turo maka yanzu wannan cewa nake ji identity card
haba to ni zan turo maka yanzu na da shiya telefon na suka yi card da identity na kasa suka yi passport na kasa na suka yi kudin su kaje da kyau abin da kake gawa suka yi kudi na su Ambazonia wai Ambazonia kudi na su passport su identity card
anan sani tsaya mu ji wannan bayani don ni ma yau nake jin cewa sun yi kudin kansu
suka yi tutan su zan turo maka telefon ka suka yi tutan na su tutan kasan su to ya za a yi kasa daya ya zama da tuta daban-daban kudi daban-daban to anan ne gwamnati gano ba abin da suke so ba abin da suke tambaya ba shi ba don abin da suke tambaya an yi musu an yi translating din abin da English yanzu kuma lawyer suka fito suka ce suna son common law aka ce musu iri ɗaya ne da wanda aka yi translating da English gashi an ce ɗaya gashi ɗaya da English wannan yau suka yi shiru yanzu ba sa tambayan wannan sai suka dawo suka ce yanzu abin da suke so sai da kawo musu common law su yi nasu a kasan su kana ya zama kasa ɗaya zama
ai musu nasu kundin tsarin mulki
ba dama ya zama biyu kasa ɗaya ba dama ya zama guda biyu duk kasa ɗaya ne kamaru da bamin da rabin da duk ɗaya ne ba za ka gane cewa wannan kasa English ne wannan kasa
to in haka ne Alhaji Sani mun samu mutanen ba za su fito su ce kawai ga abin da suke so ba suna son su yi kasar su ne suna son yancin kansu tunda ba su kadai suka fara ba to ga shi kuma malamai to bari mu ja barki anan sai Allah ya kai mako gobe mu zo mu karso na muhawara muna godiya ga su bakin namu na Kamalu Alhaji Rilwanu Sharubutu da kuma Alhaji Sani Yaro tare da wakilinmu Muhammad Awal Garba da ya taimaka wajen ganin hada shirin nan an kawo shi a madadin su duka ne Ali Mustafa Sakwato a Washington DC
to madalla a gaida Aliyu yanzu mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kaice to a takaice ma'aikatar shari'ar Amurka ta nemi a ƙara mata lokaci game da buƙatar majalisar tarayyar Amurka ta cewa ma'aikatar ta gabatar mata da hujjojin zargin da shugaba Donald Trump ya cewa tsohon shugaba Barack Obama ya tatsi bayanai daga wayoyin tarho dinsa a New York a lokacin yaƙin neman zaɓe Shugaban Amurka Donald Trump na shirin tambayar shugabar Jamus Angela Merkel game da darasin da ta koya wajen hulɗa da shugaban Rasha Vladimir Putin yayin da shugabar ta Jamus ta kai ziyara fadar White House a ƙarshen wannan satin. Taron wanda da farko aka tsaida yau Talata don gudanar da shi, a maimakon haka sai ranar Juma'a za a yi shi. To madalla da ta gaskiya labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai an jima da hantsi ku ji mu da wani sabon shiri an jima kuma za mu kawo muku wayanar da ake toyawa a filin jirgin saman Kaduna yayin da ake gyaran na Abuja yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatarwa sai Sulaiman Abu da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci Daniel Darrell Smith ni Ladan Ibrahim yake cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.